بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول الله ملكك ليساك هدامو وأن زمانا قوم شابقي كما وأن يني يبمتن لتنين 20 ne ko da za na 20 daidai ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1442 na hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam, da kuma shine 4 ga watan 1 a shekara ta 2021 a lissafin da ake kira miladiya. Kamar da na ambata, wannan shine zaman mu na 17 a tattaunawa da muke yi dangane da sunna da muhimmancin ta da wajibcin binta da kuma masu kyamarta da tarihin su da irin aqidun su da kuma irin martani da malamai suka mayar akan wannan aqidu nasu. Muna fata za a yi hakuri da yadda abun ya dauko kamar a gama shi a zama daya biyu uku sai budada yake yana budada ba dan komai ba, sai saboda ganin muhimmancin waɗannan kungiyoyi. Tunda mun tsokano magana akan su, to ya kamata a san su akan hakikanin su da irin tunanin su da kuma dalilin da yasa muke magana akan su. Dama shine alakar su da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Kamar da malaman aqida sukan ce, wasu daga cikin ra'ayoyi fadar su da tasawurin su kawai a suranta maka su ka fahimci yadda ra'ayin ma yake, ya ishe ka wajen mai da raddi akan sa, wani ba sai ka tsaya ka kawo dalilai na mai da raddi akan sa ba. Daga ka fahimci yadda ra'ayinki ka san barna ce, musamman waɗannan irin ƙungiyoyin da mutane sukan saki jiki da su su ɗauka ai ra'ayi ne, shi ma kowa yana da ra'ayinsa, kuma babu laifi idan an saba a ra'ayi, tunda dai duk a cikin musulunci ake. To in kana jin irin waɗannan ra'ayoyin, za ka san yadda za ka canza wannan fahimtar taka, cewa ba komai ne musuluncin zai iya kunsarsa ba. Akwai ra'ayoyin da dole ba su da mahalli a cikin musulunci, haka nan wasu masu ra'ayoyin dole su ma ba za su samu mahalli a cikin musulunci ba, sai dai da yake abin da ya shafi hukunci akan mutane ayyanannu yana da ka'idarsa, ba haka kawai ake ba. Idan mutum ya aikata abin da yake kafirci ne, to malamai ne suke kafirta shi, ba haka kawai ba. Amma dai mu san kowaye mutum irin ra'ayin da ya rayu a kansa da kuma matsayin malamai dangane da wannan ra'ayin, wannan yana daga cikin abun da yake zai taimaka mana wajen fahimtar addinin mu yadda ya kamata. Muna tattauna akan mu'tazilawa da kuma rijalinsu, wato fitattun mutanen da suka kafa ra'ayin da ake kira mu'tazilanci. Ba dan komai muka tsawaita a wannan ba, saboda madrasar mu'tazila ita ce madrasa wadda yake tasirinta ya fi na sauran ƙungiyoyi dangane da kyamar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ba wai kyamarta a matsayinta na ƙin sunnar da ƙin manzon Allah ba, a'a, nuna rashin muhimmancin wahayi gaba ɗaya, sawa'un ƙur'ani ne ko sunna, dangane da mas'aloli na aqida, musamman tunda su malamai ne na ɓangaren ilmul kalam. Abinda suka sa a gaba shi ne tattaunawa ta aqida bisa hankali a ajiye nassoshi. To in ka ji wannan, zai fahimtar da kai hadarin da irin waɗannan kungiyoyi suke yadawa a tsakanin mutane, musamman kuma in mun lura da yadda a zamanin yanzu ake samun masu ra'ayoyin da suke dosan wani irin tunani daga irin waɗannan daddadin mutane da suka gabata. Daga cikin wanda zamu tattauna a kansa yau akwai Mu'ammar ibn Abbad as-Sulami. Mu'ammar da tashdidi ne shine daidai karatun, ba Ma'mar ba, Mu'ammar ibn Abbad as-Sulami. Shi wannan ya rasu a shekara ta 215 da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin mutane masu tsanani a wannan ra'ayi na Mu'tazilawa, wato yana cikin gulatu al-Mu'tazila, ma'ana masu wuce iyaka sosai a cikin aƙidunsu da suka tafi zuwa gare su. Daga cikin ra'ayoyinsa da ya kamata mutum ya ji kuma ya sani, wanda malamai suka ambata khususan a wannan babi na aƙida, yana cewa Allah maɗaukaki bai halicci siffofi ba, wai halittarsa kawai ta taƙaita ne zuwa ga jiki, abinda yake jiki ne. Su ku siffofi, shi jikin ne yake haifar da kayansa. Naka Allah bai halicci mutum a matsayin dogo ko gajere ba, haka Allah bai halicce shi da wata siffa ko ɓangarori ba, shi ɗan adam ɗin haka kawai yake, aka yi shi a matsayin ɗan adam. Shi tsawon jikin ɗan adam ɗin ne yake haifar da shi, ba ruwan Allah. Allah bai halicci wannan abun ba. Duk wannan tawaguli ne da zurfi wajen nesanta ayyukan bayi su zama suna da alaƙa da Allah. Kaga maimakon a ce aikin da gabar za ta aikata kawai kamar da sauran Mu'tazila suka tafi, shi ya wuce wannan iyakar gaba ɗaya siffar jikin ma, to ɗan adam ne ya halicci kayansa da kansa, ba haka Allah ya yi shi baƙi ba, ba haka Allah ya yi shi fari ba. A'a, maganar farin da baƙin duk ba Allah ne ba, kawai ya yi mutum. Shi kuma mutum ɗin wani ya zaɓi ya yi baƙi, wani ya zaɓi ya yi fari, haka in ji shi wannan mutumi. Imma ɗiba'an wa imma ikhtiyaran, yace wasu suna yin wannan siffofin ne su fito da su, dan suna kiransu a Arab, na san dai kun saba kuma yanzu da wannan lafazin dai. Suna cewa ko dai a ɗabi'ance ko kuma bisa zaɓi, ma'ana akwai abin da yake su suka zaɓa suka yi, akwai kuma wanda ɗabi'arsu ce kawai ta fi da su haka. Wannan ƙila mutum ya ce ya karkata zuwa ga ra'ayoyin masu cewa duk halitta da kake gani haka ta samu kanta, ba wani mahalicci ne ya samar da ita ba, ta hanyar abin da suke kira process ɗin natural selection. Hakila kun taɓa jin wannan ko? Yawwa, cewa ɗan adam ba wai ɗan adam ba kai, duk halitta da abu, ko daga cikin ruwa ana tare baki ɗaya, sai wani kifi ko kifaye suka dawo suka fito waje, wanda ya dace ya iya rayuwa a wajen sai ci gaba da rayuwa a waje, wanda suka ji kuma bace musu ba sai suka koma ruwa, shikenan sai suka zama halittun ruwa. A cikin wanda suka zauna a wajen kuma wasu suka ƙara shigowa cikin ƙasa, wasu suka zauna a haka wurin yi musu, wasu kuma bakin gaɓace ce musu, wasu kuma can cikin ƙasar suka ƙara ninkawa cikin nisa, sannan sai suka fara canzawa daga kifi, sai aka fara rarrafe aka zama wani abu kuma, shikenan sai aka zama ɗan ƙaramin birin kuma shi ma mai mataki-mataki, har kuma sai aka miƙe da ƙafafu biyu sai aka zama mutum. In ji su dawoyin da makamantansu, ai kun ga tunaninsu kenan. To shi natural selection ɗin abin da suke nufi da shi kenan, ɗabi'ar ita ce take zaɓar abin da zai rayu a nan, ko ta yi watsi da ba abin da zai rayu, wanda ba zai iya rayuwa a nan ba, sai koma inda ya fito. Wannan duka aƙida ce ta ƙaryata Allah maɗaukaki, da ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in. Yawwa, khaliqu kulli shay'in kuma min milla shay. Yawwa, Allah shi ya halicci komai min la shay, wa huwa qadirun ala zalika. Allah mai iko ne akan ya halicci komai ba daga wani abu ba. In ya ce kun, ga wannan abun kawai sai ya kasance yadda Allah yake so sai ya zama. Ya ba mu labarin daga me yayi dan Adam, amma sauran abubuwa bai gaya mana daga me yayi su. Daga dan Adam, ko in ce Annabi Adam, shine aka gaya mana yadda aka yi shi, daga yumbun bangarorin ƙasa aka tattaro aka kwaba kuma aka gina mutum kuma aka busa masa rai. Amma kun ga yumbu ƙasa ce ko ba haka bane? Da busa rai kuma wannan ran sai ya juya kuma sai jikin sai ya zama tsoka, tsokar da aka sa mata jijiyoyi da jini da irin wannan systematic tsarin da wanda ya san yadda aka gina dan Adam shi zai iya gaya maka abun mamakin da ke jikin dan Adam. To duk wannan abun ba haka kawai ya faru ba, Allah ne kayansa. To amma abun waɗannan su suna ganin hatta motsi. Shi wannan yana cewa wai in mutum biyu suna zaune, ɗaya ya yi motsi, me yasa ɗayan bai yi ba? Wai kamata tun da suna zaune tare ya kamata in ɗayan ya yi, ɗayan ma ya motsi. Sai ce wai ɗayan da ya motsi ya yi ne saboda wani abu da ake kira ma'ana. Ma'anan nan fa yana nufin siffa, wai wata ma'ana ce a cikinsa ita ta haifar da ya yi motsi. To ya kamata kowa ma a haifar. So shi wannan ra'ayin nasa shi ne fara fito da shi, alƙaulu bil ma'ani. Shi yasa kaji ana cewa ma'ani Mu'ammar ibn Abbad As-Sulami, shi kadai fara faɗin wannan abubuwan da ake kira al-ma'ani. Yace wa ɗan Adam baya motsi, baya sukuni. Wannan za ku ce ƙarya ce ba ko? Gashi duk muna motsi. Shi abin da yake cewa wai ana kiran motsi, motsi ne idan ya zama ɗan Adam ɗin ya rabu da inda yake, amma in dai idza kana multasiqan bi shay'in to ba motsi ba. Da haka a gurinsa, tunda ɗan Adam baya rabuwa da kan ƙasa, in ma tafiya yake a kan ƙasa yake bai rabu da ƙasar ba, to nan ba motsi ba ne. Kaga kenan sai ya zama yana yawo haka shi kadai, to shi ne motsi. Allah zai kyauta duk inda mutum ba zai haskaku da hasken Alkur'ani ba, dole ka ji irin wannan abubuwan da hankali ma ba zai karɓa ba. Yana daga cikin aƙidunsa shi ne ba za a ce Allah ƙadimi ba ne. Wannan kuma dama su suka faɗa, ‘yan uwansa yake waraddi, ‘yan ilmul kalami ko su suke cewa Allah ƙadimi ne, wanda ba a ƙadimi ba kuma sunansa hadisi. Abinda muka sani mu a Qur'ani da sunna shine huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Yawwa, wannan lafazin shine abinda Allah madauki ya amfani da shi, kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara, shine al awwal alladhi laysa qablahu shay, ko anta al awwalu fa laysa qablaka shay, ko wa anta al akhiru fa laysa ba'daka shay. Wannan shine tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wannan aya ta suratu al hadid. Daga cikin ra'ayoyin wannan mutumi har yanzu cewa innal insana laysa as-surata allati nushahiduha, laysa as-surata allati nushahiduha, wai dan Adam ba shine wannan surar da kake gani ba. Naka kai yanzu nan ba za a ce ma dan Adam, dan Adam wani abu ne daban. To anan ƴan uwansa ma Mu'tazila sun masa martani akan cewa ya dauki siffofin da su ƴan ilmul kalami, ku duba kuri ku makin magana ta, siffofin da ƴan ilmul kalam suka baiwa Allah sai dauka ya baiwa dan Adam. Yawa, cewa dan Adam akwai shi dai kawai, amma wannan jikin ba shine dan Adam ba. Yawa, wai laysa hadha al-jasad al-mahsus wa innama huwa shay'un fi hadhihi as-sura, wani abu ne a cikin wannan jikin shi ake cewa dan Adam din. Yawwa, yattasifu bil ilmi wal hayati wal qudrati wal iradati, shi dan Adam din wani abu ne da aka sa a cikin wannan jikin, ya siffantu da ilmi, yana da rai, yana da kudura, yana da irada. Amma shi wannan jikin ba shine dan Adam ba. Kun ga dai kamar yana nufin ruhin shine ba jikin ne dan Adam ba. So dai waɗannan suna daga cikin ra'ayoyin wannan mutumi, kuma kamar yadda muka ji ɗaya ne daga cikin waɗanda suka assasa kuma suka fito da ra'ayoyi da suka shahara a wurin su Mu'tazilawa, ya zurfafa sosai sama da sauran wato Mu'tazilawa a wannan babi, musamman a babin nafiyus sifati da kuma nafiyul qadar. Yawwa, shi ya yi ta galgoli sosai sama da sauran wato ƴan uwansa. sunan kungiyarsa al-mu'ammariya. In kana bincike ka sa al-mu'ammariya zaka gani ma'ana mabiya Mu'ammar ibn Abbad as-Sulami, kamar yadda an mata mana a shekara ta 215 ya rasu. Ina so insha Allah yau mu gama da waɗannan mutanen na Mu'tazilawa, mako mai zuwa sai mu magana akan matsayin hankali a musulunci da kuma me yasa su Mu'tazilawa suke dogaro akan hankali har su watsi da nasi da muhimmancin hankalin a wurin su. Yawa shin kuma musulunci yayi watsi da hankali ne ko ku hankali yana da muhimmanci a musulunci? Insha Allah sai ya zama tattaunawa mu ta mako mai zuwa akan wannan ne. Yau din zamu gama wannan rijalin su waɗannan mutane Mu'tazilawa. Akwai Isa ibn Subayh al-Mukanna bi Abi Musa al-Mulaqab bil Mirdad, laqabinsa shine al-Mirdad, shi kuma a shekara ta 226 ya rasu. Isa ibn Subayh tasgirin Subh, yawa Subayh, shi kuma wannan ana ce masa rahibul Mu'tazila, shi kuma saboda yawan ibada mutum ne mai yawan ibada, an ce saboda yawan ibada sa har ya yaudari mutane sun shiga Mu'tazilanci saboda an ɗauka hanya ce mai kyau. Yawa yana da gudun duniya amma matsalarsa babba ita ce ya buɗaɗa sosai wajen kafirta mutane. Yawa yana kafirta mutane har sai da ya kafirta al'umma baki ɗaya, har Mu'tazilawa ce duk kafirai ne. Ya ce duk wanda ya ce za a ga Allah da ido to ya kafiri ne, wanda ya ce Allah ya halicci ayyukan bayi shi ma ya kafirta shi, duk wanda yake hulɗa ma kawai da shugabanni ya ce shi ma kafiri ne, hulɗa da shugabanni kawai kafirci ne. Ya kafirta mushabbiha, waɗanda suke shabbaha kamanta Allah da halitta ya ce kafirai ne. Haka nan al-mujabbira ko al-mujbira, waɗanda suke da aƙidar jabariya ya kafirta su. Mun sani dai mawqifin ahlus sunna dangane da waɗannan, ana cewa aikin wani yana kaiwa ga kafirci idan mutum da gangan ya ce Allah kamar kaza ne, ya ce kamar ɗan adam, ya kamanta shi da ɗan adam, ya san kuwa saɓanin haka Allah maɗauki ya faɗa laisa kamithlihi shay'un huwa sami'ul basir, wannan kufur ne. Yawwa duk da mutum ayyananne ba a kafirta shi sai an tsayar masa hujja kamar da kuka sani. Yan jabariya ko su babu da sunansu haka, ahlus sunna ba su kafirta su ba. Ahlus sunna ba a samu malamai sun kafirta su ba. Suna cewa shi ne farkon wanda ya rura wutar fitnatul khalqil Qur'an, shi ya rura ta har shugabannin zamanin suka ɗauke ta har ya zama cewa an azabtar da malamai. Wannan mutumin shi ne mai hannu Isa ibn Subayh. Babu wani wanda ya zurfafa akan wannan matsalar irinsa. To shi ma sunan ta'ifarsa, don mu ce da gaggawa, ta'ifar al-Mirdariya. Al-Mirdariya, in kana neman magana akan Isa ba Isa zaka bincika ba, al-Mirdariya sunan kungiyarsa. Akwai wani shi kuma Hisham ibn Amr al-Futi. Hisham ibn Amr al-Futi shi kuma daga cikin abinda yake banta da shi na kauli kamar da Abul Qasim al-Balkhi da kuma al-Qadi Abdul Jabbar suka kawo a cikin littafin da suka rubuta Fadlu al-I'tizali wa tabaqat al-Mu'tazila. Haka suka dauko falalar i'tizali da kuma tabaqat Mu'tazila, suka dauko malaman Mu'tazilawa suke fadin irin wannan abin da yake fada a kansu, wani an san shi da kaza, ya rayu a lokaci kaza, abin nan ba Mu'tazilan gari kaza ne, kuma sannan daga cikin abin da yake banta da shi. Yawwa sun san duk Mu'tazila akwai abin da suka haɗu a kai, to akwai abin da wani kuma ya faɗa wasu ba su faɗa ba, sai ya kawo iya wannan a matsayin abin da aka san shi da shi. To daga cikin abin da shi kuma wannan Hisham ibn Amr al-Futi yake banta da shi, shine ya hana wa kansa, ya ce haramun ne a faɗi wasu abubuwa da Al-Qur'ani ya faɗa. Ma'ana shi ya ce wasu abubuwa a cikin Al-Qur'ani zai iya faɗarsu ne kawai in yana karanta Al-Qur'ani, amma in an tambaye shi ra'ayinsa a kansu shi ba haka zai faɗa ba. Ya ce saboda wasu maganganun tuhimul ghalab, shi kuma ba zai magana da mutane ba sai da abin da babu ihamun kuskure a ciki. Ma'ana a cikin ayoyin Alkur'ani akwai abin da in kana karanta kai kanka wai zaka ji kamar akwai kuskure a ciki, in ji shi ne a hankali irin nan. To daga cikin abin da yake faɗi shine, shi ba zai ce Allah ya san abubuwa tun fil azal ba, ya ce shi ba zai faɗi wannan ba. Wannan abun zahirin sa wai akwai kuskure. Dalilin da ya sa ya tafi zuwa ga wannan ra'ayi shine, shi a wurinsa ash-shay'u qabla wujudihi laysa bi shay'in innama huwa ma'dum wa ma kana ma'duman fa laysa bi shay' wa ma laysa bi shay'in fa innahu la yusafu wa la yumkinu al-ilmu bihi. Yana cewa in kafin a halicci abubuwa aka ce Allah ya san su, to shi ba zai dauki wannan zancen ba. Shi yasa ba zai ce Allah ya san abu kafin ya halicce shi ba. Domin me? Shi a wurinsa wata ka'ida ya kafa wa kansa, duk abin da babu shi kafin a same shi to babu sudansa. To ya za a yi ko babu a ce Allah ya san babu? Don haka shi a wurinsa Allah bai san babu ba, sai lokacin da aka samu abun sai ya san. Wannan rashin hankali ne ya sa shi, in ba haka ba kun ga duk wannan in kun lura kiyasin Allah akan dan adam shike haifar da wannan tunani. Yana kiyasta irin hankali da irin ilimin dan adam, duk abin da babu bai san da shi ba har sai an same shi sannan ya sani. Haka dan adam yake aiko, to sai daukar haka Allah shi ma yake. Ina jin a cikin wasu darussa a baya mukan ambaci wata magana ta Malam Ibn Taymiyyah da ya faɗa a cikin Jami'ur Rusail, har risala yayi mata musamman a cikin Majmu'atul Rusail al-Kubra na Ibn Taymiyyah, ko littafi karami haka juz'i biyu na Malam Ibn Taymiyyah ba a cikin Majmu'ul Fatawa. Eh, a ciki ya ambaci wannan mas'ala sai da yayi mata risala ta musamman wajen shafi 30 ko 100 ko 50 yayi akan wannan mas'ala, cewa shin al-ma'dumu hal huwa shay au laysa bi shay, ko in ce al-ma'dumu hal yusihhu an yukhataba au la yusihhu an yukhataba. In aka ce abu babu shi, shin za a iya masa magana ko ba za a iya masa magana ba? Za a iya abin da babu magana? Dan adam haka ne. In dan adam ne zai magana, dama bai kam in aka ce yana magana da abin da yake babu sai a ce ba shi da hankali, haka ne? Yawwa, to shi ne sai ya ce in kana so ka fahimci wannan abu sai ka kasa al-ma'dumun iri biyu, ko kuma ka ce al-ma'lum ya kasu kashi biyu, al-ma'lumu fi dhihn wal-ma'lumu fi al-kharij. An gane? Akwai abin da an san shi a waje, kamar sanin akwai masallacin nan, ko sanin akwai ka, sanin akwai ni, sanin waɗannan abubuwa da muke gani, ai kun ga saboda akwai su a waje ne. To duk abin da yake babu shi dangane da ɗan adam, to ba zai yi masa magana ba, domin tunda babu shi babu ne. Abin da yake babu kuwa ba za a yi masa magana ba. An gane? To amma dangane da Allah, akwai duk abu da ka gan shi, ko an same shi ko ba a same shi ba, to Allah ya san da shi tun kafin a same shi. Don haka ana cewa mawjudun fil ilmi wa in lam yakun mawjudan fil khariji. Abin nan yana nan fil ilmi, in kana magana dangane da Allah karka ce fil dhihni sai ka ce fil ilmi, dan ba a siffanta Allah da dhihni. Amma in dan adam ne ka kasa masa kashi biyu, akwai fil dhihni akwai kuma fil khariji. Dhihni shine kwakwalwa, akwai abin da ka san shi a kwakwalwarka amma baya nan a waje. Yanzu dukkan mu mun san abin da ake ce mai ilimi, ko amma a ina yake ilimin a waje? Babu shi. Dukkan mu mun san hakuri, amma ina hakurin? Zaka iya ganin hakurinka? Ba zaka iya ganin sa ba. Don haka ashe hakuri da ilimi da kuma siffofin da suke abstract ma'anoni ne, ba ganin su ake ba, sunan su mai ma'lumun fi dhihn, wani abu ne da aka san shi a kwakwalwa amma kuma babu shi fil khariji. Kun fahimci wannan? To in dangane da Allah ne ko ba ka yi masa wannan abin, duk abin da ka gani sawa'un da abin da yake akwai shi hasabin iliminka da abin da babu shi gurgurdan ilimin ka, to shi Allah in dai za a same shi nan gaba to Allah ya sani shi, ko ba haka bane? Yanzu akwai matsala in ka faɗi wani, babu matsala. Shi yasa wannan magana Ibnu Taymiyyah ya faɗe ta karkashin fassarar faɗin sa, faɗin Allah madauki da yake cewa inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Amun taɓa magana akan wannan yau, innama amruna kai, innama amruna li shay'in, umarninmu ga wani abu, idza aradnahu in mun nufe ya samu, an naqula lahu, to kun ga ga khitabi, an naqula lahu sai mu ce da shi kun kasance, sai abin ya kasance. Don haka kafin ya kasance din nan, kafin a same shi, akwai shi kenan ko babu? Akwai shi fi ilmin lahi, fi ilmin lahi akwai shi. Shi yasa dama Allah zai ce masa an ya kula lahu, ko ba haka ba? Domin inda babu shi fi ilmi, ai ba za a yi masa magana a ce kai abu kasance ba. Kun gane wannan? To a gun ɗan adam ne ake wancan zancen, su kuma suka ɗauko ɗan adam, suka ɗauki Ubangiji subhanahu wataala da sifofinsa, suka yi kiyasi akan ilmi irin na ɗan adam. To ne shine abin da Hisham Al-Futi shi kuma ya tafi zuwa gare shi. Don haka shi a wurinsa wai ba za a ce Allah yana da ilimi tun fil azal ba, a'a, sai dai a lokacin da abu ya auku, a lokacin Allah ya sani. Wannan kuma duk kun ga sifa ce ta kafirci, ko in ce aqida ce ta kafirci. Dan yana cewa li anna al ashya'a indahu qabla kawniha ma'duma wal ma'dum la yumkinu al ilmu bihi li annahu laysa bi shay'in. Wannan din na fassara mana. Na gaba akwai sumama, sumamatu ibnu ashras an numeri ne, ashras da sin, ashras shi kuma wannan kishiyar wancan da ya gabata ne mai zuhudin nan, Sumama ibn Ashras An-Numairi, Ashras ne da shin, ba Asras ba, a'a, Ashras bisin fil akhir. Shi kuma kishiyar wancan ne, shi kuma wannan wani dan duniya ne, ga shan giya da zina da sauransu, kuma yana cikin malaman Mu'tazilawa, amma yana daga cikin yan gaba gaba wajen cewa murtakibul kabira zai dawoma a wuta. Yana cikin kamar da suke cewa wa idza mata ala fisqihi min ghairi taubatin, to haka mutum zai dawoma a wuta. Wa huwa fi hali hayatihi fi manzilatin bainal manzilatayn, kamar da aka sani, wa kana za'imul qadariyyati fi zamanil ma'mun wal mu'tasim wal wathiq, a lokacin manyan khalifofin nan da suka karbi Mu'tazilanci da Ma'mun da Al-Mu'tasim da kuma Al-Wathiq, yana daga cikin shugabannin Qadariyya a wancan lokaci. Shi wannan yana daga cikin kuma masu iya debate, shi ma ya kware sosai, ya fita daban, ba shi da wani abu na abinda ake kira zuhudu, yana kutsawa cikin duk wani laifi na duniya, dan duniya ne, sananne, wake-wake da rawa da shan giya, kuma duk inda za a ce a nemo masu barna ko mashaya ko masu rawa ko a nemo mata da za a yi barna da shi a wuraren masu shugabanci, to duk shine shugaban yin waɗannan abubuwa. Amma kuma duk da haka ya rubuta littattafai wajen taimakon wannan aqida ta Mu'tazilanci, saboda adabi da yake da shi, yana da adabin larabci, ya iya adabi da munazara sosai. In ana neman mai taimakon wata manufa aka same shi, to sai dai in mun zo kan jahil za ku ji shi kuma za a ce ya lankwame wannan a irin wannan abu. Har wai suna ce masa kana wahida dahrihi fil ilmi, a wajen ilimi babu irinsa a zamaninsa. Wa kana jadilan haziqan, mutum ne da ya iya debate, inda ka sa shi a gaba to za ka ci. Har ana cewa jahiz ma yana ɗauko abubuwa daga wurinsa, yana fa’idanta, ya za ka ji yana cewa haddathana Sumama a cikin littafinsa Albayanu wat-Tabiin, yana faɗin haka, haddathana Sumama, ko ya ce akhbarana Sumama. To bari mu zo kan jahiz, shi wannan a shekara ta 213 ne, ya rasu. Sai jahiz لعل أكان صدام سيني سورا لوك سيمو سبودا جاهز سننس أبو أثمان عمر ابن بحر الجاهد شكما أشكالة تقريبيو دا حمسن دا بياريالسو لعل وأن سكا كارنس اللي تتفيد لاربسي مسمى ين بانجران عربيك وأن abinnan din su mai da hankalin su a ilimi specialization din su kenan bangaren languages wajen balaga da adabi dai da sauran su za ku ji ana ambaton wannan mutumi yana da littafai da har zuwa yanzu masu koyon larabci suna ce ko in ce malaman larabci suna son a rika karanta su don a iya larabci a koyi larabci musamman waɗannan su albayani wa tabiin din su kitabul hayawan duk yana cikin littattafan aljahid to shi yana daga cikin manya-manyan marubuta a cikin mu'tazilawa kuma yana daga cikin waɗanda suka karanta littattafan falsafa sosai shi ma ya yi zurfi a harkar falsafa kuma saboda balagarsa a cikin rubuce-rubuce ya iya cusa aqidarsa ta mu'tazilanci ba yadda za a iya ganewa ba a cikin littattafansa shi yasa malamai suke cewa wanda ya karanta littafan jahiz to ya kula sosai in ba haka ba zai je ɗauko aqida bai sani ba wannan ya kawo mu zuwa ga magana akan muhimmancin a riƙa faɗa wa ɗaliban ilimi me za su karanta menene ba za su karanta a musulunci kada mutum ya dauki wannan a matsayin hajiru ne alal uquli kamar da zaka ji wasu suna cewa al hajiru alal uqul wai dan me za ku takure wa hankali sai abinda kuka ga dama zai karanta shi musulunci in dai mutum ya fahimce shi a yadda ya kamata ya fahimce shi to dole fa shi kadai shine gaskiya wannan kuma shine dama bambancin mai imani da marar imani me yasa dama ake zancen alladhina amanu ai saboda karbar wahayin a yadda da shi cewa Allah duk abin da ya faɗa gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa gaskiya ne wannan shine mizar mumini duk wanda yake da dari dangane da alqur'ani akwai abin da bai yadda a ciki ba to ba ya cikin ya ayyu alladhina amanu haka ne ko ba haka ba don haka maganar ta imani ce ba magana ce ta intelligence ta kwakwalwarka kai ma ka gano wani abin da zaka zo wata ran za a ce qur'anin a ajiye shi ba shi qur'ani ba irin waɗannan littattafan bane binciken dan adam a wasu fage daban a tibbi a sciences medicine engineering da sauransu sha'awa ma ake a samo kullun a gano abin da zai amfani dan adam ko ba haka bane yawwa ne ya fito da wani theory yana bincike theorin nan har ya kai ga akai bincike har ya zama me ya zama scientific fact aka karbe ta ko wata rana wani kuma zai bincike ya binciko ya gano wani abin da ko ya ce wancan yayi kuskure ko kuma ya ce yayi gini akan abin da wancan ya faɗa wannan kuma duk al'umma tana buƙatar wannan saboda rayuwar ci gaba take ana buƙatar wannan an fahimci wannan a ilimin duniya duk muna buƙatar wannan amma kar a ɗauko irin wannan karatun na makarantar duniya a ɗora wa ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce su ma akwai abin da za a karɓa akwai abin da za a ajiye akwai lokacin da za a ce ƙur'ani ba zamaninka ba ne ko ma gefe ka zauna wannan kuma duk makarantar mu'tazila da su da ɗalibansu wannan trend ɗin shi suka ɗauko har zuwa yanzu ka yadda cewa wannan littafin kawai a matsayin abin da suke ce ma turas ne turas legacy ne kawai da muka samu daga iyayenmu da kakanni kawai a sa shi a cikin littafan tarihi amma wajen abin da zamu gudanar da rayuwarmu to mu duba hankali irin na zamaninmu da abin da ya dace da zamaninmu to qur'ani gaskiya ba haka yake duk wanda ya fahimci qur'ani a haka to bai gane musulunci ba sam bai san inda musulunci ya dosa ba qur'ani littafi ne maganar Allah ce kuma Allah shine mahaliccin dan adam ya san abin da dan adam yake bukata a kowanne zamani a kowanne zamani qur'ani baya zama outdated a kowanne zamani yana nan zai yi aiki shi yasa ai da ba za su iya yakar hakan ba a wasu wuraren farkon matakan da suke dauka sai ka ji ana cewa to ai ko akwai qur'ani akwai hadisi to akwai kuma interpretation na malamai to ai interpretation din mu muke challenging duk wani malami da yace kaza sai a ce to ai interpretation dinka ne aya fa zai kawo ba fassara ba sai a ce wannan ai fassara ka ce shi yasa zaka ji an ce wannan akwai masu rigid interpretation na tsanani dole ne a fassara qur'ani nan ya dace da zamani a'a qur'ani maganarsa a bayyane take gaskiya ne akwai ayoyin da suke mutashabihat kamar yadda Allah ya tabbatar a farkon suratu Ali Imran akwai kuma ayoyin da suke mene muhkamat to amma za ku ga su masu ja da Qur'ani muhkamat din ma za su dauko sai ba su yarda da su ba ko ba haka bane don haka wannan ba a babin interpretation bane kar ka bari a yi ma a zura ka a wannan gefen a ce to ai fassarar malaman ce duk ta bambanta akwai abubuwan da suke ana kiransu sawabit sawabit din da ba sa canzawa a kowane zamani ba sa canzawa kaga babu lokacin da wani zai zo ya canza maka arkanul iman su koma guda bakwai ko arkanul islam su koma guda shida ba zai yiwu ba an riga an karrara waɗannan abubuwa babu wani malami da ijtihadin sa zai zo yanzu ya kai ka ga cewa daga yau nayi ijtihadi ko ya ce shi yayi ijtihadi ya gano zina ta koma halal an ban ji wannan ai ba zai yiwu ba to irin waɗannan sawabit ne kar a taba su in ana zancen addinin musulunci haka dole ne a karbe su to amma za ku ga irin waɗannan mutane da muke karantawa za ku ji suna kutsawa suna shiga komai suna iya ruguza shi ana fahimta zance na yawa to suna ɗaukowa ne daga waɗannan kamar da za mu zo mu ji daga maganganu akan waɗannan irin mutane zan ɗan karanto mana wasu daga cikin maganganun malamai akan jahil al-imamu az-zahabi a cikin mizanu li'tidal yana cewa Amr ibn Bahr al-Jahid wannan mutumin da ake ce ma al-Jahid sahibu at-tasanif ma abucin littattafai ne ya rubuta littattafai da yawa rawa anhu Abu Bakr ibn Abi Dawud fi ma qila an ce wai Abu Bakr ibn Abi Dawud Sijistani yayi riwaya daga gare shi qala fa'lab ishi malam fa'lab ya ce laysa bi thiqa wala ma'mun ba amintaccen mutum bane shi al-jahiz qultu az-zahabi yace wa kana min a'immatil bid'ah yana cikin shugabanni a bid'a to irin wannan zance lalle ne a samu malamai su rika yi dangane da wasu marubuta wanda yake a cikin littafin sa akwai irin wannan to lalle a fadakar da masu karatu to a kula littafin sa ko akwai kaza ba mu mu'tazili ne asalin sa ga irin aqidarsa ga irin aqidarsa ga irin ra'ayoyin da yake yada ba domin me domin mutane waɗanda ba su sani ba su kiyaye domin wanda bai sani ba zai iya dauka yanzu mutum nawa ne suna karanta larabci da linguistics da sauran abubuwa arabic in kai musu magana akan irin waɗannan ko a waƙe-waƙe na ba wai ma na jahiliya ba cikin waƙe-waƙe da ake korar mutane a adabi har da wasu zaka ji na kiristoci ne kiristoci Lebanon irin su Iliya Abu Madhi da makamantansu wani ya haddace waƙoƙinsa bai san cewa kirista bane Iliya Abu Madhi kirista ne amma za ga a cikin ɗaliban larabci ko da ya haddace maka ma baitocinsa to kuma a ciki ai ya kamata ka san cewa kirista ne don in ya zo wasu maganganu da suka shafi matsalolin aqida zaka san shi abin da zai faɗa aqidarsa zai faɗa ba zai ce a tunda da larabci yake larabcin nan mafi yawan masu karanta shi musulmi ne to bari in faɗi abin da bazan tayar musu hankali ba ba ruwansa an fahimci wannan yau don haka duk mai aqida da ya rubuta littafi babu laifi in an zo bayani a ce to ka kiyaye a cikin aqidarsa fa akwai kaza akwai kaza الحافظ ابن حجر الأسقلاني لسان الميزان ده يذو ينا تأليكي أكن يبن ده مأمون خليفة المأمون يا يبي الجاهز akan rubuce rubuce da yayi da fa'idantar da ake samu akan su shine ibnu hajar al-asqalani ke cewa hadhihi wallahi sifatu kutubil jahid kulliha wannan abin da mamun ya fada shine siffar littafan jahid ma'ana ya yaba musu akan akwai amfani akwai larabci akwai zalaka akwai kaza akwai kaza akwai kaza to sai ce fa subhana man adallahu ala ilmi sarki ya tabbata ga wanda yakan zai batar da wani akan ilimi mana subhanallahi allazi adallahu ala ilmi mana sarki ya tabbata ga Allah da ya batar da irin waɗannan mutane bisa ilimi ma'ana an yaba wa iliminsa an yaba wa kwakwalwarsa amma bacacce ne ka gane ya dan uwa musulmi akwai bambanci tsakanin kwakwalwa da kuma nazaha da zaka'i kwakwalwa shine zaka'i da zalo kamar da malam ibnu taymiya yake magana akan falasifa yake cewa utu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an an ba su intelligence suna da intelligence sosai mutane ne masu zakakurai kuma a zamanin su wasu daga cikin su kamar malaman mu'tazilawa din nan wasu sun yi amfani wajen debate tsakanin su da mutanen aqidar India addinan Hindu da Kiristoci da Majusawa sun kada su kuma wannan ta mizanin hankali ne za a yi debate wannan yayi amfani amma kuma su a cikin gida suna da matsala dangane da abinda shi ya kamata su mai da hankali akan su shine abinda ya shafi maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka ka gane ba lalle ne dan an ce wane yana zakakuri ne mai kwakwalwa to kuma shikenan a dole a samu zaka'i zaka'i shine tsarkin zuciya gaskata Allah gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kwakwalwar mutum in ya ce Allah bai yi daidai ba maganarsa ta faɗi ko ba haka bane in ya ce zai ci gyaran alkur'ani to maganarsa ta faɗi in ya ce ba zai karɓi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu amfanin kwakwalwarsa yawwa kwakwalwa lalle ta ja ka zuwa ka gane alkur'ani gaskiya ne kuma duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muddin malamai sun tabbatar da abu ya inganta to maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta sabawa hankali kuma ba ta sabawa alqur'ani a kula da wannan al-hafiz ibn hajar sai ke fadin wannan magana akan al-jahil daga cikin abin da ya ambata har yanzu a tarjumarsa shi al-hafiz ya ambata dangane da jahil yace haka al-khatib bi sanadin lahu الخطيب البغدادي يا حكيت ده سندنسا شي الخطيب ابو بكر الخطيب البغدادي يا رسول الله 463 من تاريخ بغداد ده كما دي لتتفاي اكن علم علوم الحديث طالب علم دي سن سوسو ابن حجر كي سوى حكى الخطيب بسند له انه كان لا يصلي سوى جاهز ما يصلى baya sallah amma duk ya rubuta waɗannan abubuwan larabci da mutane har yanzu suke fa'idanta da su to amma ka sani a addininsa ga irinsa duk mutanen da suka ɗauki wannan harkar filosofin nan suke rena maganar manzon Allah fa duk a ƙarshensu za ka gansu kuma har zuwa yau in dai mutum za ka gan shi yana sukan ƙur'ani yana sukan hadisi da wahala baka same shi wani babban fasiki ba saboda kimar abin da zai ce ya ayyuhal ladina amanu karku kaza ta riga ta faɗi a zuciyarsa dan me sai zai ta abin sa ko ba haka bane sai ka ganshi shugaba ne a duk abin da yake barna ce shi yasa ai irin waɗancan da muka ambata shi zahidul mu'tazila tumama ba su da yawa Allah kyauta isma'il ibn muhammad as-saffar yana cewa sami'tu abul aina يقول أخبرنا يتي أنا والجاهد ونيني أبو العينة يتي دني دا جاهد وضعنا حديث فدك مو مكا كيركيرو وانا حديثي أكم فدك كما مكا كيوشو وأدخلناه على الشيوخ ببغداد مكا جيبون ما لمي أبغداد مكا شي قد وانا حديث سكا كربا فقبلوه إلا ابن شيبة العلوي سيوني مالي أنا شيمة ابن شيبة أنا شيمة ابن شيبة العلوي بيكربون نم حديثين حديثين سكي إنجزا shi'a akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da Fadak wasu daga cikin su Abul Aina yace mu muka kirkiro da ni da Jahiz kun ga ashe Jahiz me yake nan aikin sa wadda'ani masu kirkiran hadisan ƙarya su ga mutane fa innahu abahu shi wannan malamin yaki wannan zance bai karba ba al-Khattabi yana cewa dangane da al-Jahiz huwa maghmusun fi dinihi wannan mutum abin suka ne a addinin sa mutum ne ba mai addini ba yana da matsala a addinin sa Abul Faraj al-Asfahani ya ambata annahu kana yurma bizzandaqati ana ma tuhumar zuciyarsa wannan ba musulmin kirki bane akwai zandaka yurma shine ma'anan ana sukan sa in aka ce ana sukan mutum ma'ana la'alla wani abun bai tabbata an samu hujjoji masu karfi ba tunda yana iya boyewa yawa yurma bizzandaqati wa anshada fi zalika ash'aran har waqoqi ya yayi waqe akai ya ambaci wannan Ibn Hazm a cikin Al-Milal wa Nihal yana cewa kana ahadul mujan abdullal ina cikin ɗan duniya batattu galaba alaihi alhazl wargi yayi masa yawa shi aljahiz mutum ne mai yawan wasa ba wani abu da yake serious a wurin sa wa ma zalika fa inna ma ra'ayna lahu fi kutubihi ta'ammuda kizbati Ibn Hazm yace duk da haka bamu ga wata ƙarya da kurukuru ya fade ta a matsayin ƙarya ba inji dai Ibn Hazm hasaba ilmihi yuriduha muthbitan laha wanda zai ambace ta ya tabbatar wa in kana kathira al-irad li kadhibi ghairihi duk da yana yawan kawo ƙarerayin wasu amma tasa dai a fadi ya tabbatar da wani abu ƙarya ne Ibn Hazm yace bai gani ba Abu Mansur al-Azhari a cikin muqaddimat tahdhibul lugha shi ma yace wa mimman takallama fil lughati bima hadarahu lisanuhu daga cikin mutanen da a cikin harkar lugar larabci zai faɗi duk abin da ya zo a harshensa warawa anis-siqati kuma ya ruwaito ma laysa min kalamihim ya ruwaito daga siqat amintattun mutane abin da ba zancen su ba to aljahiz kago ya tabbata makarici in dai wannan siffar gaskiya ce to ai yayi ƙarya ma'ana daga in kun fahimci wani language ne haka mai taushi aka faɗa amma na suka ko maimakon ya ce wa min akzabi khalqillahi kaza aka ji sai ka ji yayi ma tsanani ba ce wa yayi wa mimman takallama fil lughati daga cikin mutanen da sun yi magana a harshen larabci bima hadarahu lisanuhu da duk abin da ya zo harshen su ka ku duk mutumin da za a ce yana magana da duk abin da ya zo harshen sa to akwai matsala wata ran zai faɗi abin da ba haka bane kuma sannan zai ruwaito ya ce malam wane babban malami amintacce ya ce kaza alhali bai ce ba to wannan halin jahili ne wa kana uti basatan fil qawli an ba shi iya budada magana mutum ne mai in yana magana zaka saurare shi in kuma ya rubuta abu ya iya kwatanta abu yana da irin wide imagination kamar da ake cewa zai iya suranta abubuwa ya fado maka kuma in yana siffanta man abu in ya tashi siffanta maka masallacin nan sai ya shafi 10 iya wannan ai tayi kadan ma wani abu kadan zai samu sai ya siffanta maka shi ai na jina ta ba ku labarin malamai suna ambatawa cewa in ya ga dama ya ce maka wannan gun bakin fari ne to zai iya yi maka larabcin da zaka zo kana kokonto har ka yadda cewa fari ne in ya ga dama abin da yake fari zai maka zance na duniyan nan da sai ya juyo ka kamar kwato ka yadda cewa abin baki ne shi yasa har ya rubuta littafi akan falalar bakaƙen mutane falalar bakin mutum na ba baki bane shi amma saboda yadda ya ga ana wulakanta bakaƙe sai ya rubuta falalar bakin mutum sai in ka karanta littafin sai ka ji cewa bakin mutum ba karamin mutum mai daraja to shine ma'anar wannan uciya basatan fil qawli wa bayanan azban fil khitabi haka nan yana magana magana su harshe ne mai dadi to ibnu qutayba yayi magana yace aiwa wa majalan fil fununi ghayra anna ahli al ilmi kazzabuhu amma abun malamai sun ƙaryata shi makareci ne wa an sidqi dafa'uhu dangane da gaskiya sun tunkuɗe shi ba mutum ne mai gaskiya ba qala fa'lab fa'lab yace kana kazzaban ala Allah wa ala rasulihi wa ala an-nas mutum ne yane wa Allah ƙarya yane wa manzon Allah ƙarya yane wa mutane ma ƙarya to zamu kare da maganar ibnu qutayba a kansa ibnu qutayba ya magana mai tsawo yace thumma nasiru ila al-jahidi wa huwa akhiru al-mutakallimin والمعايير على المتقدمين وأحسنهم للحجة استثارة وأشدهم تلطفا لتعظيم الصغير حتى يأظم وتصغير العظيم حتى يصغر فشنو وانا نزلت ما قلنا ابن قتيبة شوى مويزام تتنانز أكان جاهز وانا ألا يقول مسا إيا ما قلنا يد زي إيا ما قلنا دنقنا دوانو متنببا هر يقوم أرمي saboda kaskanta shi da jahiz zai in ya samu kaskantaccen mutum yayin magana akan sa yayin ba masa sai ka ganshi babba irin dai bakin maroka ai kun ga haka yake ko yawa in suka tashi wa mutum zambo sai tarihi ya bishi mummuna saboda wani abu da suka taba fadi akan sa to shi kuma haka yake wannan mutumin in yana so ya bata abu zai iya bata shi in yana so ya gyara zai iya gyara ba hatta yasbura duk girman mutum har sai ya koma kankani wa yablugha bihi al-iqtidar ila an ya'mala shay'a wa naqibahu yana daga cikin abinda Allah ya hore masa Allah ya bashi ikon in yayi magana ko ya rubutu to zai iya aikata maka abu kuma zai iya aikata maka kishiyar sa da kuka da dariya da falalar kuka da falalar dariya duk zai iya gaya maka ya tuno abubuwa ya bude kwakwalwarsa ya ta tuno maka amfanin abu kaza na duniya sai kaga wato ba wanda ya faɗi wannan irin zancen to kaga mai irin wannan ai akwai abin da za a amfana da shi a duniyan ce ko domin dagewa zai ya kwakwalo abubuwa masu amfani akan wani abu ya ambace su to shine har ibnu qutayba yake faɗi wa yahtajju li fadli as-sudani 'ala al-baydan shine wannan littafin da yake ambata ko maganar da yake ambatawa cewa sai da ya kafa hujja ta fifita bakar fata akan farar fata ba kawai bayanin bakar fatan ba a'a sai dai fifita bakar fata akan farar fata shine li fadli sudani ala albidan wa tajiduhu yahtajju marratan lil uthmaniyati ala arrafida wata ran in ya kafa hujjoji da za su karfafi gefen uthman akan shi'a sai ka ji hujjojin suna da karfi wa marratan liz zaidiyati ala al uthmaniya wata ran kuma sai ya koma shi'a sai ya ba su hujjoji da za su taimaka akan su kuma uthmaniya wa ahli sunnati yagoyi bayan ahli wato fifita zaidiyya akan ahli sunna bari ku ji wa marratan yufaddilu aliyan radiyallahu anhu wa marratan yuakhiruhu in yazubo hujjojin falalar aliyu da girman sa da darajar sa wata ran kuma sai ya zube shi sai ajiye shi wa yaqulu kuma sai yazo yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ai kaga matsala ta uku wa yatba'uhu nam wa yatba'uhu kuma ya bi wannan zancen ko kuma mutane su bi wannan zance da ya ambata qala al-jammaz wa qala isma'il ibn ghazwan kaza wa kaza min al-fawahish sai ce wani kaza ya faɗe wani abu kaza na al-fasha wa yujillu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yuzkara fi kitabin dhikran ya kuma ce ba za a ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yadda za a iya cewa an ambace shi da wani girma fa kaifa fi waraqatin aw ba'da sitrin aw sitraini ballantana a ce ko a bana ko a littafi ko kuma a layi biyu na wani zance zai iya zance maka magana layi biyu kawai zaka ga tafi wani littafin fa'ida wajen abin da ya ambata wa ya'malu kitaban zai rubuta littafi yadhkuru fihi kuji wannan yadhkuru fihi hujajan nasara 'ala al-muslimin dan Allah mai amfanin wannan zai rubuta littafin da zai kawo hujjojin kiristoci akan musulmi fa idza sara ila ar-radd alaihim amma in yazo raddi tajawwaza sai raddin dan kankani kamar ya rubuta shafi 50 na shubuha ta kiristoci akan musulunci amma in ya tashi mai da raddi sai kaga raddin da zai dan kankani ne ba zai iya maganin wadancan shubuhohin da ya kawo ba to kaga wannan ai shi yasa wasu za su tuhume shi an ya fa wannan ba aiki yake wa nasara ba to wannan shine hatsarin mutumin da zai karkace a aqidarsa zaka ya yan uwa ku daina wasa da harkar aqida. Harkar aqidan nan ba abun wasa bace. Yawa duk mutumin da ya karkace aqida babu mamakin komai zai iya maka. Karkace wannan aqida zata iya zuwa saboda sha'awa ta duniya. Wani girma yake so, wani kuɗi yake so, wata sha'awa ce ta dame shi. Akan wannan kuma ba abin da ba zai ba. Allah madauki ya kiyaye. Sai ce fa idza sara ila ar-raddi alaihim tajawwaza fil hujjati ka'annahu innama yuridu tanbihuhum tanbihahum ala ma la ya'rifuna, kamar yana so ya taimaka wa kristoci ne ya fadakar da su akan abin da su ma basu sani ba. Wa tashkika al-dha'fati min al-muslimin, kuma ya sa kokonto a masu rauni daga cikin musulmi. Yace wa tajiduhu yaqsidu fi kutubihi al-madahik wal-abas, a cikin littattafansa zaka ga abubuwan da kasdan ya fade su ne kawai dan ai dariya da wasa. Wa yuridu bidhalika istimalata al-ahdath wa shurraba an-nabidh, yana jawo hankalin yara kanana a nemi yan mata ko ayi a shagiya. Duk a cikin littafansa zaka ga irin wannan abun da wasa da makamantan irin waɗannan abubuwan. Wa yasta'zihu wa yastahzi'u min al-hadith istihza'an la yakhfa ala ahli al-ilm, yana wa hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgilancin da malamai sun san cewa izgilanci ne. To kaga wannan ya kamata a ce an sani. Duk wannan Ibn Qutaybah ambata yace ila an qala wa huwa ma'a hadha, tare da wannan, wannan mutume min akzabil ummati wa awdaha li hadithin wa ansarihim li batili, yana cikin masu ƙarya fiye da kowa, yana cikin kuma masu sanya, yana kirkirarrun hadisai, sannan kuma yana daga cikin masu taimakon wato barna da ƙarya da agaza mata da buɗe mata ƙofar da za ta yaɗu a cikin al'umma. Kun ga ashe wannan ba malami ne na addini ba. To haka za ka ji in ana zancen da philosophers nan da irin wannan masu ilmul kalam, tilas ne akan malamai su riƙa faɗakar da mutane akan irin waɗannan aƙidun nasu domin kada a rudu da su saboda wani abin daban da suka rubuta a wani fagen ya burge ka, ya iya larabci, ya iya zalaka, ya iya balaga, ya iya kaza, ya iya kaza, ya iya kaza. To kada ya burge ka ka ɗauki addini a wurinsa. Galibin mu abin da ke cutar mu a ƙasar mu ita ce irin wannan abin. Daga an ga mutum ya iya larabci sai a ɗauka to malami ne. Larabci daban, ilimin addini daban, ya ƴan uwa musulmi. Mutum zai iya ƙwarewa da larabci amma fa in har bai san Qur'ani da tafsirinsa daga bakin malamai ba, daga magabata, bai san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shuru'insu da ra'ayin malamai magabata a kansa ba, to hakika duk larabcinsa zai koma jahili. Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu, Allah ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya. Za mu bar magana akan wannan. Akwai wasu malaman Abul Hussein Ibn Abi Umar Al-Khayyat, akwai kuma irin su Al-Qadi Abdul Jabbar daga cikin manyan marubuta da suka rubutawa Mu'tazilanci littattafai. Wannan duka in tunda littafansu yanzu suna nan da suka rubuta, za ka iya samun fahimtar da za ka fahimta dangane da su daga cikin littattafansu. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya tsare mu, za mu tsaya a nan dangane da malaman Mu'tazilawa. In Allah maɗauki ya kai mu mako mai zuwa, za mu tattauna akan hankali da matsayinsa a musulunci da kuma matsayin hankalin a wurin Mu'tazila. Domin da hankalin aka yi amfani a ajiye sunna, da hankalin aka yi amfani a lalata Al-Qur'ani. Don haka za mu zo mu ji wannan matsayin insha Allah ta'ala a darasinmu na gaba. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.